Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da wannan la'asariyar. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma san kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za ku kuma iya jima ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Aisha Mu'azu
tare da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Laraba, shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari, inda a yau ma 9 ga watan Oktoba na shekara ta 2019 za mu yi magana ne akan haraji.
Amma da ni na san yanci na ne in yi bibiya kudin harajin da na biya, an tabbatar cewa an mini aikin da zai amfane ni.
Haka yake Aisha, muna tafa da ƙarin bayani. Wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya gayyato mana mai fashin baki a zauren tattaunawar namu.
Hakanan kuma sashen Hausa, wakilin sashen Hausa Salih Shehu Ashaka ya tuntubi jama'a domin jin abin da suka sani akan haraji.
Muna kuma tafe da kadan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. Kuma idan lokaci ya bamu dama, za mu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan wannan batu. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Sai ku matso da akwatin rediyon ku, ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai kaya.
Masu sauraro, za mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota na Facebook, inda muka ce kuna biyan haraji? Ta yaya kuke sanin irin ayyukan da gwamnati take yi da kudaden haraji da ta tara? Ga kuma yadda kuka amsa.
Masu sauraron mu, amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Shehu Adamu Rijau, inda ya ce bana biyan haraji, batun kuma sanin ayyukan da gwamnati ke yi da kudaden harajin da ta tara. Ina jin tana cewa tana sanya su ne wajen yin ayyukan raya kasa, duk da dai ba wani gani a kasa muke yi ba.
Sai kuma sakon Alhaji Umar Fure Bagashu ya ce salam yau da gobe, tabbas muna biyan haraji ga gwamnatin Najeriya, sai dai ayyukan da gwamnatin take yi da kudaden haraji da muke tara mata ba ma gani a kasa, kullun jiya kamar yau, Allah ya kyauta.
Shi kuma Gali Ishaq cewa yayi yana zurarewa aljihun shugabanni ne kawai.
Sai kuma amsar Alhaji Ali Yunusari, fatan alheri gare ku VOA Hausa. A gaskiya mu dai muna biyan kudin haraji ne kawai, amma bamu san abin da gwamnatin take yi da waɗannan kudaden ba. Nagode, a tashi lafiya.
To sai kuma amsar mu ta gaba daga Idris Mai Kusa, wakilin baban Yaba, inda yace ba ma biya.
Sai kuma sakonmu na gaba daga Abubakar Kawu Girgiri yace shekaru na 30 ban kadan a duniya, amma idan zaka kashe ni ban san abin da ake yi da kudin harajin da gwamnati take karba a wajen jama'a ba. Amma kullun ina ganin yadda ake tirsasawa mutane, musamman ma'aikatan gwamnati, su biya kudin haraji, amma idan an karbi harajin sai ka ji shiru, wai malam ya cinye shiruwa.
Ikon Allah. To sai kuma amsar Honorable Ibrahim Bashir kan iyaka, inda yace a matsayin wanda aka haifa akan iyaka dake jihar Taraba, babu ci gaba da muka samu daga gwamnatoci. Duk haraji da muke biya kowane shekara, muna biyan haraji amma ba ma gani a kasa.
Sai kuma sakon Mu'azu Azzaran da yace ina biyan annual revenue wa shaguna, amma banga abu guda da aka kawo daga hukuma ba.
To sai kuma amsar Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri, inda yace kai ni dai ba wani biyan haraji, ta kaina nake.
To Allah ya kyauta. Sai kuma amsar mu ta karshe, wanda Alhaji Ali Mai Gishiri Rijau ya turo, yace a gaskiya ni dai ba ni da wata masaniya akan abin da gwamnati ke yi da kudaden haraji, musamman a yankunan karkara, da fatan gwamnati za ta farka daga barcin da take yi domin jiyar da talaka zakin demokradiya.
To mun gode, ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. Yanzu kuma bari mu je ga wakilin sashen Hausa, Salisu Shehu Ashaka, domin jin ta bakin jama'a.
To ko zaka gabatar da kanka?
Dan Juma Abubakar,
kana biyan haraji na gwamnati?
Zahiri kuma mu ne kuma masu biyan haraji, saboda muna biyan haraji, muna yin takardun moto, muna yin driver's license, da wasu ƴan abubuwa da ba a rasawa.
Kaman ta yaya kake biyan, wani ofishi kake zuwa ka biya wannan haraji ko ko yaya?
Eh, muna zuwa ofisoshi suka kaman office na BIO, office of receipt, duk muna zuwa mu je mu biya wannan harajin.
Kana bibiyan yadda gwamnati yake kashe wannan kuɗi na haraji da kake biya?
Kafin ka bibiya ma ba za ka fahimci komai a ciki ba, don baka san ma ta ina ake yi kuɗin ake kashe shi ba, baka san ta ina kuɗin ake ba abin da za ka fahimta a ciki ko ka bibiya ma.
Ko kana biyan haraji na gwamnati?
Eh, haraji muna biyan haraji na gwamnati, amma ba na bibiya, saboda ta ina ma za ka fara bibiya. In ka bibiya ma kuɗin ƙarshe za ka samu aljihun wani yake shiga mutum ɗaya.
Ban gane ba kaman aljihun wani yake shiga.
To in ka bibiya ma ƙarshen kuɗin yana tafiya ne ka rasa inda su sun san da suke su.
Amma in ka duba haƙinka ne na ɗan ƙasa ka bibiya tun da ka biya.
Ai, ka sa mai a mota ma ka ce za ka bibiya ka haɗu da aiki. A ƙasar nan za ka ji da cikinka ne da iyalinka da 'yan uwanka da yaranka ko da bibiyan kuɗin harajin da ka biya. A dai Allah dai kawai ya sa mu dace.
Sunana Muhammad.
Kana biyan haraji na gwamnati?
Kwarai da gaske muke biyan haraji.
Kaman kana bibiyan yadda gwamnati take kashe waɗannan kuɗaɗe na haraji da kuke biya?
To idan ka ce za ka bi ma hanya ka bi ka sanya ake yi da ku. Ai, kai ka san dama in dai Allah yi ka talaka a Najeriya, duk abin da ka biya ka bari ma Allah, shikenan. Ka ce za ka biyo wani bibiya ma ƙarshe ka je ka sa ma kanka hawan faɗi, gara kai hakuri ka bar ma Allah in ka riga.
Amma ka sani fa 'yancinka ne na ɗan ƙasa tunda ka biya haraji.
A matsayina na talaka na kuma ɗan Najeriya, gaskiya ni ba ni da wani hakkin da danyi wani bibiya. Inda Allah ya yi ni, ni wani babba ne ko mai kuɗi. Najeriya yanzu wa ka sani ne kowa ya san ka. Duk abin da ka biya kai Allah isa kawai, in ma an zalunce ka can musu yawa. Tunda dai ba nan ba gida ɗaya ba ne, akwai ɗaya gidan kowa kuma he ya je.
Sunana Malam Ezekiel. Kana biyan haraji?
Na biyan haraji sai tunda ina yin driver's license, kuma ko na je na sai abubuwa a supermarket da kasuwa, yanzu yanda ƙasar nan take kana biyan VAT duka dai haraji. To kaga lalle ina biyan haraji.
Ba kana bibiyan yadda ita gwamnati take kashe waɗannan kuɗaɗe na haraji wajen inganta rayuwar ku al'umman ƙasa?
To ta ina zan yi bibiya, tunda dai a ƙasar nan in ka duba ka gani ba a ma kafa hukumomin da zaka je ka yi bibiyan. Balantana ka san ta yaya ma ake yi amfani da ku. Inda an ce akwai ofisoshin da aka kafa na musamman wanda ka san in ka je ka bibiyan za su saurare ka. Matsalan ma in akwai ofisoshin ma in ka je ba za su saurare ka ba, saboda kai ba kowa bane. Kowa ya san yanayin da ƙasar nan take ciki. In kai ba wani abu bane, in an zalunce ka ko kaga an yi abin da bai dace ba, baka isa ka ce kai za ka yi bibiya ko kai ke ba.
Amma ka san cewa ƴancinka ne na ɗan ƙasa ka yi wannan biya.
To sai ƴanci na ne. To amma kaga a nan ƙasan ai yanayin yanda ƙasar take, ba wani talakan da zai ce yau wai shi ya san ƴancinsa ko kuma ƴancin ma tana amfani a wurin shi, saboda yanayin yadda harkokin ƙasan suke, ba wani abubuwan da ake yi wanda zai nuna eh lallai ana kare ƴancin ɗan adam ko kuma talaka ka kasan. Shine babban matsalan da muke da shi. Amma dai ni na san ƴanci na ne in yi bibiya kuɗin harajin da na biya, an tabbatar cewa an mini aikin da zai amfane ni. To amma kaga babu hukumomin da aka kafa saboda ma ka je ka yi wannan bibiyan.
Dai hukumomi, akwai hukumomi inda zaka je ka bincika.
To
kuma ka duba ai gwamnati akwai wani doka da aka yi a kusan shekarar 2013 ne ko 14, wanda ɗan ƙasa yana da ko ya nemi duk wani bayani akan abubuwan da suke faruwa a cikin gwamnati.
To gaskiya ni abin da zan gaya ma a ƙarshen gaskiya, ni dai akwai wuraren da na ɗan yi aiki a ƙasar nan, wani ofishi wanda na sani muna harkan contract. To yanayin yanda na ga ƙasar nan, ƴancinka da kuma yadda gwamnati take kashe kuɗaɗen harajin da take karɓa a wurin talaka, ina gaya ma abu mai wuya ne. Saboda ofisoshin gwamnatin ma da hukumomin da aka kaba, in ka je ma kana neman abu ba wanda zai saurare ka, ba sa baka lokaci saboda su saurare ka. Ka san meye ne hakkin? To babban matsalan kenan da ake samu.
Sunana Adam Yunusa.
To shin kana biyan haraji?
Ina biyan haraji na gwamnatin tarayya. Tun ina biyan gwamnati, ina biyan haraji na gwamnati. Ina yin driver license, ina canja particulars na bicycle da sauransu. In na shiga supermarket na sai yi abubuwa akan dora dan naira 1 naira 2 akai sai a ce wannan wai tax ne. So abin da ya bani mamaki akwai lokacin da nje canza wasu takarduna na mota a biyo office sai aka gaya mana aka ce mun an ƙara kuɗin insurance akai na nasaba biyo aka ce sai na ƙara kaza nace saboda me aka ce wai an ƙara nace ita insurance menene amfanin ta sai biyo yayin da yace mini amfanin insurance ko laka samu matsala da motan ka ko accident ko wani abu turu wannan insurance za a taimake ka sai nace haka ne sai yace eh nace eh to in haka ne in yana aiki hakan yayi so amma kamar driver license da muke biya shi kuma bangaren road safety kaga shi kamar tas ne na kasa kudin ya kamata a ce muna ganin sa a karane mana aiki tunda duka in ka bi bangaren illa revenues in ka bi customs didi ministry idan ka bi wanda suke kawo kudin shiga ya kamata a ce da wannan kudin ne ake yan Najeriya aiki kuma abin da ya kamata ai wa Najeriya da irin wannan kudaden number 1 shine the best mu samu tan nefa dan duk duniya yanzu an ci gaba aikin gwamnati baya samuwa inda zaka je ministry inda zaka samu mutane mutum 50 suna aiki to yanzu computer yaro dan shekara 15 ka ajiye shi zai aiki mutum 50 to wannan mutum 50 da ba sa wannan aiki ina za su je su aiki kan kamfanin nuka kamata su je su aiki kamfani kuma a Najeriya yanzu ba karamin kamfani ne zai tsaya ya kafa kansa a kasan nan ya assist ba saboda me zai aiki da dizzini in ya dabi mutane aiki kamar mutum 100 a kamfani suna aiki nawa zai biya salary dizzini nawa zai shayi aiki amma
ka san hakkin ka ne na dan kasa cewa ka bibiya ka ga abubuwan da gwamnati take yi da waɗannan kudade da kuke biya
eh hakki na ne kuma ina nan ina san in bibiya din menene bibiya muna da kungiya muna kafa kungiya muna so kungiyar in tai karfi ka san duk abin da za a ce tsintsiya madaurin ki daya idan aka ce kun kai ku 10 ko ku 20 to za ku itikarar kowanne mutum ne zai kuma ganku da mutunci idan tambayar ne ma za mu tambaya za kuma ba mu amsa daidai da yanda ya kamata to amma muna so sai mun yi karfi ne idan mun yi karfi insha Allah muna da yancin da za mu je ko president ne mu nemi san zama da shi mu tambaye shi amma an ba kungiyance ba ba abin da zai tasiri a kasar nan a yanzu a halin da muke ciki tunda muna da mukurasi
to malam Muhammad Lawan kana biyan haraji na gwamnati na kasa
ne na biyan haraji na gwamnati na kasa saboda ina da mota ina yin driving license kuma na in particular na mota so a gaskiya dai abin da muke biya dai abin da shafi haraji mu da muna biya mun kuma ba mu ga amfanin biyan da muke yi irin Adamawa da Maiduguri kuma yankin Kaduna Kano ga kinnafin ya bebe kasa kuma muna roƙon gwamnati da Allah da ta duba halin da ƴan arewa da halin da Najeriya muke ciki da ta duba da Allah ta kawo mana tsaro duk mu samu zaman lafiya yanzu aikin da muke yi mu ƴan kahaya ne mu ƴan kahaya ne muna zuwa irin Kaduna Jos Maiduguri idan muna zuwa mu kai passenger yanzu saboda irin wannan rashin zaman lafiya bamu iya samu passenger yanzu ya kare ma balas ma bamu iya yi
amma wannan haraji da kace kuna biya ka san haƙin ka ne na dan kasa ka bibiya ka ga me gwamnati take yi da waɗannan kuɗaɗe kana bibiyan waɗannan abubuwa kuwa
ai irin wannan bibiyan da al'umma suke yi irin wannan bibiyan da kake magana ai an jima ana bibiya ya kamata a ce bibiyan da muke inda shi zai amfani da tun bayowa muka samu ci gaba kan wannan bibiyan to duk bibiyan da muke ba duba al'umma kan wannan bibiyan da ake yi shi yasa muke koma baya
na Malam Yusuf to Malam Yusuf kana biyan haraji ko na gwamnatin tarayya
akwai ta hanyoyin da muka biya haraji kamar da yake ina da mota na kan na canza mata takardu kowane shekara kuma akwai hanyoyi akwai dai haraji a bankuna ma ana ciccire mana akwai dai hanyoyi da yawa da akan ciccire mana haraji VAT in ka sayi abubuwa in ka sayi wani lokaci kaya shago ma duk ana cire haraji a jikinka ko da baka kai ba ma'aikacin gwamnati bane kuma ma'aikatan gwamnati ana cire musu a office wanda bai da aikin gwamnati in kana da shago ana bin shagon ka karbi haraji wanda kuma baya shago to wani lokaci suna da hanyoyi ta kowane hanya dai kake sana'a dai ko kake sayan kayan masarufi ana cire maka haraji
to ta yaya kake bibiyan waɗannan haraji da kuke biya don ku tabbatar da abin da gwamnati take yi da waɗannan kuɗaɗe
to gaskiya kamar yadda ka sani Najeriya ba wani ƙasa bane mai tsari sosai kamar wasu ƙasashen da suka ci gaba babu wani hanyar da muke bibiya ko muke abin nan kawai dai muna yi ne ba mu san ake da shi ba akan ce mana da shi ake biyan salary da wasu abubuwa da wasu ayyukan gwamnati amma mu ba ma bibiya
amma ka san cewa yancin ka ne ka bibiyi waɗannan abubuwan da ake yi da waɗannan kuɗaɗe
mun san cewa yancin mu ne to amma lokacin da ka tsaya wani yanci ka san kamar yadda ka sani Najeriya ba abin da za ka nema ba neme ka ba da wani abu ba in kana so ka san ka samu wani kaman da ake cewa akwai freedom of information ko kuma menene da ka je office ka dinga tambaya yake da wasu abubuwa zaka je neman kudin abin da zaka ci ne ko zaka je bibiyan labarin ya kai da wasu haraji da karba nan ka babu mai sauki bane
babbar magana babbar magana masarar har yanzu bari mu je ga zauren tattaunawar mu inda wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina dake Abuja ya samu tattaunawa da wani mai fashin baki akan wannan maudu'in namu na yau
Malam Shehu Aliyu barka da shigowa cikin wannan zauren namu
so barkan mu da warhaka
da farko idan muka muna batu ne kan haraji idan za a yi kididdiga a kiyasce kamar misali zai iya cewa gaba ɗaya ma a Najeriya misali kaman kashi nawa ne cikin 100 na mutan kasar da suke biyan haraji
to shi haraji ya kaso kashi biyu domin akwai harajin da kake biya baka sani ba akwai harajin kuma da kake biya ka sani in ka dauki wanda kake biya baka sani ba kusan kowa yana biyan wannan haraji a cikin kasar saboda haraji ne da aka boye su a cikin abubuwan da muke siya wanda aka riga aka biya musu haraji saboda haka duk sanda ka siya wannan abun to ka biya haraji dan kadan wanda baka sani ba to amma kuma akwai haraji wanda aka karkasa su kashi kashi akwai haraji da aka dora ma masu aiki akwai haraji da aka dora ma masu kasuwanci akwai haraji da aka dora ma kamfanoni akwai haraji da aka dora ma ita kanta ribar da kamfanoni kan samu lokaci lokaci akwai kuma haraji da aka yi su a lokaci lokaci sai dai kawai babban abin da haraji yake da shi shine wato wajen raba harajin akwai abin da ake cewa joint tax board wannan ma'aikata ce wacce take kula da harajin da aka karba a jihohi da kananan hukumomi wanda aka raba tsakanin gwamnatin tarayya da kananan hukumomi da jihohi din akwai kuma harajin waɗanda a zahirin gaskiya haraji ne da gwamnati ta aminta da su to amma ta barma wasu hukumomi suke karban harajin musamman kamfanonin da suke da girma kuma suke samar da wasu ayyuka kamar misali zaka iske cewa akwai harajin da aka dora ma kamfanonin mai wanda ake cirewa wanda ake wani abu da shi daban kamar irin su ne wato ma'ana kamar special haraji na musamman shine kamar special petroleum tax wanda za a cire domin ayi wasu abubuwa
idan muka yi maganin cewa idan kamar idan muka dawo kan cewar akwai harajin da yan kasa ke biya waɗanda ba su sani ba ko za ka yi mana dalla-dallan wani harajin
ito wato haraji ne wadanda ake ce musu da turanci ana ce musu indirect taxes wadannan haraje za a dora ma kamfani ne wajen gudanar da abubuwan da yakan kawo kasuwa kamar misali sai a dauki kamfanin da ke sayar da sinadarin shan shayi sai a dora musu haraji to duk sanda suka gama aikin su a cikin ma'aikata to za fa su dauki harajin nan ne sai su dora shi akan farashin da za su siyar kuma in sun zo siyarwa to a bisan da kai ka siya to zaka biya dan kadan daga cikin bangaren harajin ne wanda a karshe zaka iske cewa baka san ka biya su ba saboda sanda kake shan shayin nan to ka riga ka biya harajin da aka biya a madadinka tun a inda aka yi shi akwai kuma haraji wadanda ake ce musu wanda ake tsare abubuwan da misali kaman mutane ba a son su yi amfani da shi kaman giya sai a samu sai a dirka mata haraji to in an dirka mata haraji kamfanonin giyan ana fito ne kai da kake siyan giyan ta yi tsada ka daina siyanta haka irin wannan haraji ana dora musu sigari in aka dora mata sosai to kai da kake shan sigari tunda ba a so ka sha sigari to sanda kake shan sigarin nan fa kamfanin da ya yi sigarin an dora masa harajin da ya biya saboda haka za ka ga farashin sigarin da giya din nan sun tashi sosai saboda haka sai ka iske cewa ka biya haraji mai girma wanda baka sani ba
to yanzu mu dawo kan batu kan haraji na sauran jama'ar kasa idan muka duba tsakanin sauran ɗaiɗaikun mutanen Najeriya da kuma ma'aikatan gwamnatin Najeriya su wa suka biyan haraji
duk kasan wato bai da tsari yanayi wannan haraji wato ma'aikata suke biyan haraji saboda su ne ake da lalle kuɗin da ke zuwa wajensu kuma gwamnati take da take kula da kuɗaɗen da ke zuwa wajensu to wannan haraji kuma ana ce mishi peyi pay as you earn. So saboda haka duk sanda zaka samu wani kuɗi daga harajin ka kai koda ba a biya ka haraji ba a biya ka albashin ka ba na shekara 10 sai aka zo za a biya ka wannan haraji kuɗin albashin ka na shekara 10 to a daidai sanda za a biya ka kafin ma kuɗin ya zo wajen ka gwamnati ta cire haraji shi yasa koda yaushe zaka iske cewa ma'aikata kadai ke biya to shi wannan haraji da ake biya da zaran an biya ka albashi ko da zaran za a biya ka za a cire shi yasa ma'aikata suka biya saboda haka cikin mutane kusan miliyan 200 dake Najeriya wanda suke aiki ba su wuce kashi 2 cikin 100 waɗanda suke da irin wannan albashi ba sai kuma ma'aikatan kamfanoni da kuma manya-manyan hukumomi wanda aka dora musu dokoki saboda samun contract samun kwangiloli da sauransu sune suke yin biyan waɗannan haraji saboda haka duka ba wani kaso ne mai girma ba to amma abin sha'awa shine game da haraji su waɗannan da ke biya haraji ko da yaushe su suka fi zama cikakkun yan kasa ko da yaushe shi yasa zaka iske cewa duk sanda suka yi motsi a kasa sai ta ansa
na ji tausayi da ana
to ya ake dan aure me ya faru
wallahi shugaban ni kutuna rabana yayyuku rabana yayyumu garagamar mahanku jammu kuke bunku miki shin ina za ku da mu ku tausaya mana hakan nan Allah ba za ya bar kowa ba Allah ba a zalumu kowa ba na leka kasa na yawo na dakata na zauna na yi al'ajam na kuka akan busa hakin talaka Allah ba za ya bar kowa ba anyi shekaru sun shude anyi wahala fetur da amma fetur yayi tsada kanan zuri yayi tsada da na ga layin mota na dakata ne kallo babu motar soja ba motar dan sanda ko daya ba ta ciya ma ba motar wani sarki sai dai motar talaka daga kabu kabu sai dai tafi sune motar talaka
abuna motocin na talaka
na ji tausayi ayana na ji tausayi ayana
masu sauraro har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a cikin shirin yau da gobe kafin mu karkare shirin namu zamu ba ku dama domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan maudu'in namu na yau kuma lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1202 205655 kada a manta sai an danna alamar tarawa wato plus kafin a jiro lambar
ga ko kira ya shigo mana daga jihar Kaduna assalamu alaikum malam ko zaka dan rage shi akwatin rediyon naka
sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya
to Alhaji Musa muna sauraron ka akan menene ra'ayinka kan maudu'in namu na yau
to gaskiya idan muka dauki irin batutuwan da ake magana tsarawa mutane irin wannan tax na maganar kaya gaskiya akwai matsaloli da yawa saboda yanzu inda a ce maka ba gwamnatin Najeriya za ta gane ka ce suka ba bangaren irin sigiya irin bangaren taba bangaren duk abin da aka tabbatar da ba kowa ne yake shan shi ba a ce an tsara musu kudin da ya kamata a ce masu mutane ma su je da sha to can kada an samu sauki amma yanzu batir wannan wanda zaka sa ka ji rediyo ta karamin batir da kake sai naira 30 ko naira 40 yanzu abin zaka sai shi kusan 200 zaka sai shi dan ga wannan ƙara magana ƙara kudin bai kawo mana alkhairi mu a cikin Najeriya ba kuma yanzu can gari dan kasa na garin ne ina biyan ainihin dudutun da duk abin da kika sani ina hawa mota saboda shekara 10 amma duk shekara sai ne mota ta rijista saboda dai kasa ta samu irin abubuwan da ya kamata to dan gaskiya kamata gwamnati ta duba wannan al'amari kace ne muku fatan alkhairi kuma muna ce mutala daga samu karuwa da yaje da yana yaro da dare
amma Alhaji Musa Garo ka san ko cewa baya ga duk wannan haraji da ake cirewa daga kama daga na mota da dai sauransu akwai haraji da mutum yake samu na kudaden abin da yake na adadin abin da yake samu a wata ka in aiki yake na gwamnati wa'annan ana cirewa sai kuma wa'anda sana'a yake
layin malamin Talade ya goce amma da fatan malamin Talade ya ji tambayar naki amma kuma ga kira ya shigo daga jihar Kaduna jihar Sokoto
wake kan layi daga jihar Sokoto
wato in na fahimta bayanin da kike faɗa Aisha shine maganan abin da ake kira da income tax
kenan wato na kudaden da kake kai mutum yake a matsayin ka na dan ƙasa kake samu ma'aikacin gwamnati shi ana cire mishi tun kamun mai karɓa albashin sa wanda ake kira PSUN
yawa
to masu sana'a ma masu aikin kamar aikin kungiyoyi masu zaman kansu da dai sauransu to da alamu mun samu wani kiran daga jihar Bauchi wake kan layi daga jihar Bauchi dai yau Najeriya
ya dan goce
lai yana dan mana wasa
amma dai muna tattaunawa dai
to kinga
ya kamata a ce wato kaman ƴan kasuwa da ƙananan sana'o'i su ma suna dan ba da gudunmawa na biyan haraji
kuma idan ka bayar ya kamata ka bibiya ka san me ake yi
da kudin da ake kashe waɗannan
yawa shine ya kamata kai to
ga kira nan daga jihar Kaduna
to wake kan layi a jihar Kaduna
Salamu alaikum. Wake kan
layi.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Barkanku da wannan lokaci.
Barkanmu dai.
To alhamdulillah. Sunana Hamza Balarabe Alhazawa, PR Taskar Mabuga Waya daga Zariyan jihar Kaduna, Najeriya.
To ka ji maudu'in namu na yau.
Lalle na ji maudu'i musamman ma akan haraji. To mu dai gaskiya mu musamman mu dai ina jin haraji musamman ma ina da masana'anta na musamman na yin biredi to wallahi duk wata shekara ina jin haraji to amma kuma ni babban abin magana ta gaskiya ni kaina ba zan ce ga abin da ake min da haraji na ma gaskiya
to Malam Hamza ka taba bi ka je ka nemi bayanan abubuwan da ake da haraji
gaskiya ina ganin malama ya ni kaina ban san ma inda zan je ma in tambaya in bincika din ban ma san inda ma zan je in bincika ba gaskiya ta Allah
to amma ina kake biya idan lokacin biya ya zo ba ana zuwa wani lokaci su zo har inda ofishin ku yake su ce ba ku biya kuɗi kaza fa na wata kaza lokaci to me yasa ba ku tambayan su ya kamata su waɗannan masu zuwan ku tambaye su kuma haƙƙin ku ne a matsayin ku na ƴan ƙasa ku bibiya ku san me ake yi da
kuɗaɗen ku kuma a bayyana muku
idan kuma ba ku gamsu ba ku nemi a muku bayani da zai gamsar da ku
kuma idan masu takara sun fito da waɗannan bayanan ne za ku yi amfani da ku kalubalance su
hauku
gaskiya da ta muna godiya da irin wannan ƙara mana haske da kuke don wannan gaskiya mu musamman inda zamu je mu bibiya din bane ma gaskiya
to duk lokacin da aka zo karɓan kuɗi sai ka yi tambaya
to masha Allah muna godiya Hamza Balarabe Alhazawa PR wata takar mabugawa daga jihar Kaduna Najeriya
to har yanzu dai daga jihar Kaduna ga wani kira yana shigo mana assalamu alaikum
wa alaikum assalam kuna magana da Ibrahim M da Ayne Zariya City Kaduna State Najeriya
to malam Ibrahim ka ji maudu'in namu menene ra'ayinka
lalle ra'ayi na gaskiya kaman yanda Hamza Balarabe ya faɗa yawan al'umma muna biyan haraji amma ba mu san inda ake abin da ake da haraji ba yanzu in kin ga kiran da kuke da mutane da yawa
sun
ce suna biya amma ba su san amfanin sa ba kuma ba su san inda ake yi da shi ba
to malam Ibrahim ka san inda muke gazawa kenan a matsayin mu na ƴan ƙasa dan ya kamata mu riƙa bibiyan abin da gwamnati take yi ya take kashewa ta nan duk wani ma'aikacin gwamnati daga cikin kuɗin albashin da ake biyan shi wa'innan kuɗaɗen da ake tattarawa ne da su ake samu a yi
kuma ta haka ne za ku san shugabannin ku abubuwan da suke yi da sanatan ku da mamban
kamar yadda kike bayani cewa kamar ƴan siyasa in sun zo a musu wannan bayani ai duk lokacin da ɗan siyasa ya zo kai mishi zai ce ya gamsu amma idan ya ci zaɓe ba ka ƙara ganin sa yanzu misali kamar nan Zariya City kamar nan idan ka ce ina ne constitution din dan majalisa inda za ka je kai korafin sa har yanzu ba su gina ko ɗaya ba in kuma da shi mu ba mu sani ba to kaga ina ne za ka je kai korafin ka ce gashi an zo kamar ni misali ina da shago a gida ana zuwa ana karɓan haraji to idan yanzu misali kamar yadda ake magana cewa akwai rabano idan wani abu ya faru ne to ya za a yi in sun yanzu za a yi abiya ne
to da alamu wannan layin ma
ya rubuce gashi nan kuma dai lokaci yayi
da alamun dai mutane ma ba su fahimci waɗannan
amma Aisha kika gani ya kamata mu tabo inda ake yanda ake bibiyan ma
gaskiya nan gaba za mu tabo
inda za su samu bayanan haraji
sosai yana da muhimmanci.
To mun gode kwarai da gaske ma sauraro anan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown the engineer mu na yau Mr. Dan Crafton tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Aisha Mu'azu ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya
ba su tsara motar gwamna ba su tsara motar sarki sai dai motar talaka daga yan ataba sai mai keke sai ku motar talaka daga Allah ba za ya bar kowa ba.